Mr. Laro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa a cikin wannan shiri na hangen dala na musamman, kasancewar yau ranar ta musamman a Najeriya da ake ranar demokradiya. Sunana Muzammil Ibrahim Yaka, sai da zan kasance da ku a cikin wannan shiri na hangen dala. Shirin da kan yi duba na tsalaki kan al'amuran siyasa a mataki na tarayya, jiha da kuma ƙananan hukumomi. Kazalika kuma shirin kan ba da dama ga 'yan siyasa domin tofa albarkacin bakin su bisa dogaro da sashen na 39 na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Sai ku kasance da ni Muzammil Ibrahim Yaka, sai da zan ja ragamar wannan shiri. To misaro, kamar yadda ka ji a cikin wannan shiri na hangen dala, akwai abokan aiki na baki ɗaya, akwai a hannun dama na akwai
Abdulkadir Yusuf Garzu,
sai kuma
Ahmad Rabiu Ja'in,
da su ne cikin ikon Allah shirin nan zai zo gare ku. Kamar yadda mai sauraro ka ji a baya, mun faɗa cewa a yau aka yi ranar demokradiyya da ake cewa June 12, wato 12 ga watan Yuni, ranar da ake bikin ranar demokradiyya. Kamar yadda a baya 29th May, wato 29 ga watan Mayu, ita ce ranar da ake bikin demokradiyya, amma daga baya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar da wani ƙudiri, majalisa ta sahale masa, aka sa hannu, aka sauya wannan rana daga 29 ta koma 12 ga watan Yuni. Wannan kuma an yi shi ne domin karrama tsohon ɗan takarar shugabancin ƙasar nan, MKO Abiola, wanda ya takara da Alhaji Bashir Usman Tofa a 1992. Daga baya kuma shugaban ƙasar wannan lokaci, General Ibrahim Badamasi Babangida, ya soke zaben saboda wasu dalilai da ya bayyana. To alhamdulillah, Abdulkadir, barka da zuwa cikin wannan shiri.
Masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na hangen dala.
Daga gida zuwa office, ban sani ba, ya kaga ranar demokradiyya ne?
To ranar demokradiyya, sai dai mu ce alhamdulillah, dai ba za dai ka raba ta da kunji-kunji ba da su 'yan siyasa suke magana a kanta.
Baka ga mutane na ɗinke-ɗinke ba ne, ana yanke-yanken kaji da ranar demokradiyya? Ko kai baka yanka zakaran gidanku
ba? Dai ban ga dai ana wannan ɗinke-ɗinken ba, kusan ma za ka ga gari ma kamar ma zan iya cewa ma ba da ban hutu da ita gwamnatin tarayya ta bayar ba, ba za ma iya cewa ana wani bikin demokradiyya ba.
Allah ya kyauta. An dai hutu, mutane sun zauna a gida sun sha fanka, ko masu kuɗi sun yanka kaji sun tumurmusa su.
Sun yi kan gaskiya ne wannan.
Amma ja'in na san ai masu arziki ne.
A to ni dai
tunda dai ya kasai mu ma ba mu yanka komai ba, wataƙila ko a zai.
A ni ma dai zan iya cewa gaskiya ta Abdulkadir. Gaskiya banda hutun da ake yi, za a iya cewa mutane ma duk sun fito harkokinsu gaskiya. Ba maganar wai kace yau.
So kake kace mun kai ba ga an yi ɗinke-ɗinke ana taya murna ga ranar 12 ga watan Yuni din ba?
To ai ka san tunda dai mafi yawanci in banda wannan shekarar da aka fara, wataƙila ko wata shekarar mai zuwa za a fara wannan ɗinke-ɗinken da wataƙila yanke-yanken. Amma dai wannan shekarar mutane ka san har zuwa ranar 29 ga watan Mayu din nan, ana ta magana ne na cewa fa demokradiyya ce wannan rana. Wasu ma duk a tunanin su ma a ranar za a yi bikin demokradiyya.
Ka san wancan rantsuwa aka yi ranar 29, yau kuma ranar 12 rana ake bikin, an gayyato manyan mutane sun shigo ƙasar nan.
Wanda ka san a baya kowa ya riga ya saba da wannan 29 ga watan Mayu ranar a rantsar a kuma yi bikin demokradiyya, wanda shekarar ta gabata kuma sai aka samu sauyi.
Abdulkadir, ina ji ai ka saurari jawabin shugaban ƙasa a yau bayan wannan biki da aka yi, ban sani ba ko ka ji jawaban nasa.
Na ji jawaban shugaban ƙasa kwarai da gaske, kamar yadda ya gabatar da shi a kafar watsa labarai ta NTA.
Me ka fahimta to da jawaban? Ka kamo wani abu?
To Muzammil, ka san a jawaban shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya faɗi cewa nan da shekaru 10 ƙasar za ta iya kamo irin ƙasashe irin su Brazil wajen tattalin arziki.
Wai, ka san fa an yi shekaru da yawa fa ana gaya mana Najeriya fa za ta kamo kaza. To dai ba mu sani ba, ka san shi Buhari ba mu sani ba ko?
To ai ka san abin da ake cewa a wannan lokacin dai mu ci gaba da mai uzurin, tunda next level aka shiga yanzu, wataƙila zuwa wannan lokacin shekaru 10 da za a iya samun canji a ƙasa.
Ka san fa ƴan hamayya da ma sun ce shi Buhari nan gwandama da ya yi hudun ya ƙara hudun, in ya sauka ya ba kai kaza ba, ai dan manyan hudu ba ne. Haka ƴan hamayya suke cewa, gwanda da aka ba shi dama musamman NPDP aka suke.
Wannan dai mu jira dai mu ga lokacin shekaru 10 da ya faɗa ɗin, shin za a iya samun hakan ko kuma a ƙasar tana nan a yadda take? Fatan mu dai a nan ƙasar dai ta ci gaban mu ma.
Amma ja'in, me ka kalla a kalaman shugaban ƙasa yau?
Gaskiya ni ma dai zan iya cewa kusan wancan abubuwan shi ne fa jan hankali na, musamman inda yake magana akan cewa za a ƙara inganta harkokin noma, da wasu ƙananan manoma ma miliyoyin mutane za su ci amfana gajiyar waɗannan tsarukan.
To amma ka san na kula, bayan yayi godiya ga manyan baki da suka zo, shugabannin ƙasashen Afirka wasu daga ciki. To amma fa babu tsohon shugaban ƙasar Najeriya ƙwaya ɗaya da aka gani a gurin.
Gaba ɗaya shugabannin Najeriya
babu IBB, babu Gawan, babu Obasanjo, babu Jonathan, babu Abdulsalami, babu mutum ƙwaya ɗaya da ya zo a cikinsu. Wannan ya ja hankalin mutane ƙwarai da gaske. Sannan ya gode wa 'yan Najeriya da yace sun yi shekaru da yawa suna bin sa tun 2003 amma kuma bai faɗi mai shirya musu ba amma dai tun daga wancan tsarin da aka ce ya faɗa na shekaru 10 nan gaba to sai a zuba musu ido magani sannan kuma yace daga cikin nasarar da aka samu demokradiya ta tabbata tun daga 1999 har yanzu ba a katse ta ba yace wannan ba karaman nasara bace sannan kuma yace a shekarun da ya guda hudu babban abin da yake tunawa nasarar sa ya ba da dama ga hukumar zabe ta kasa ta yi aikin yadda ya kamata yace zaben da aka yi na baya isa misali kowa ya sani an yi zabe ba magudi a ko ina to mun sani Abdul Qadir naga bakin kiyan a tawurtsi
ka san dai idan baka manta ba a jawaban nasa yayi magana canje filin wasa na wato Eagle Square zuwa shi sunan Margayi MKO Abiola
to baya ga sauye ranan nan da aka yi aka mai da ta ranar sa shi MKO Abiola an kuma sauye filin wasa na Eagle Square ya kuma MKO Abiola Eagle Square kenan
wannan haka yake batun nan naka da kai haka shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar a lokacin da yake jawaban nasa
to kun san a wannan gaba akwai comrade Umar Hamisu Kofar Naisa shugaban cibiyar nan ta Sedsak
babban director kenan
ka san cibiyar ta shirye wani taro domin a taya murnar ita wannan rana ta jin tof
ka san ma har wakilan mu ma sun halarci wannan guri kuma sun ga taron sun shaida taron ma da idan su
yaro ne da bai bi shekara 20 da wani abu ba amma akwai gwagwarmaya duk da cewa an ka ganshi ka san dama dukiya bata zo hannu ba amma dai buna sa rai ran da dukiya ta zo za a alkinta ka san masu comrade comrade da an shiga gwamnati amma shi buna sa masa rai tunda dai gashi mun gaito shi ko na mu ji daga bakin sa comrade barka zuwa
to masha Allah malam muzumi ina godiya
to comrade ya wannan taro naku da kuka gabatar ya kasance a yau
taro dai mun yi shi ne domin tunawa da ranar demokradiya ta kasa ba wai don mi celebrating din juntuwa ba domin kuwa mu yan arewa ne kuma muna kishin arewa kuma ba za mu so mu ga wani abu da zai ci zarafin yan arewa ba domin kuwa canjin ranar demokradiya daga 29th May da ake yi zuwa juntuwa din nan kamar yana nuna gazawa ce da kuma wani abu da yake ƙara nuna bambanci da kuma fifiko tsakanin wani bangare da kuma mu bangaren mu na arewacin Najeriya inda idan muka duba shi wannan zabe da aka yi shi na juntuwa ba ma a kammala kidayar alƙalamar kurkun da aka hada ba a tabbatar da wane ne yayi winin din wannan zabe aka soke wannan zabe kuma shugaban kasar da ya soke namu ne mutumin arewa sannan kuma daga baya sai su yarba suka mai da wannan ranar nan ta zama kamar agenda din su suka ta struggle abin ya zama kamar wata manufa ce ta su wanda bai shafi national interest ba sai ta rubuta da ranar juntuwa ta zo ta riga ta zama wata ranar da ake ta maganganu akan da sa ta kalubale suna suka yan arewa kuma shi shugaban kasa Muhammadu Buhari muna ganin cewa ya fito ne daga yankin mu kuma zai kare dukkan wani abu da ya shafi kima da martaba da bintaka ta yankin mu kuma mu samu ci gaba to amma sai ya zama na zargi-zargin da ake na cewa yana fifita yankin Yarbawa hakan ya tabbata na canjin ranar demokrasi din nan zuwa ranar juntuwa kuma gashi yau ma an zo ana ta bukukuwa banda irin yace muke ganin za a yi amfani da tattalin arzikin kasa a amfani dukiyar al'umma wajen a yi bikin rantsuwa kuma zuwa dawo a yi wannan bikin wato sakamakon mu yan arewa kamar kenan mu saboda ba mu da bakin magana wannan gwani abu ma dole dan laifin ma wasu daga cikin shugabannin mu ya kamata mu kan mu fito yanzu mu rinka fara'a da wannan ranar mana
to amma me yasa ba ku yi ranar 29 ga wata ba sai a ranar jin tof
to mun canja ranar ne mu ba mu saboda ranar wannan ranar ita aka ware ta zama ranar kamar public holiday kuma
amma da hutu na kasa gaba daya
za a ba da hutu na kasa gaba ki daya kuma sannan kuma duk shugaban bakin da muke so zamu ga yato zai zama wata rana akwai aiki to wannan rana ko za ta kasance babu aiki shi yasa muke shirye wannan rana ranan nan sannan kuma dole mu ta kira cewa magana ake ta demokradiya tabbas wani bangaren ana samun ci gaba kasa to amma wannan abun kamar canjin ranar demokrasi din zai iya haifar da rabuwar kan yan kasa kuma abubuwan da muke ganin cewa shugaban kasa yana dan yin sakaci musamman ta bangaren tattalin arziki ta bangaren tsaro yanzu muka duba duk ta tabarbarewar tsaro a nan yankin mu yake ba ma jin shi yana yawan faruwa a cikin yankunan nasu akwai bukatar ai kokarin yi wa tafka hanci sannan ko mu tunda mu muka bashi dambun ƙuri a zaben 2019 ya kamata waiwayo kan mu kuma sannan mu ma yan arewa ya kamata mu zama da magana da baki daya mu magana da yawu daya yace mu ma kamar su Yarbawa yace Yarbawa ne kuma ya ganin cewa yanzu har sun yi cimma nasara to ya kamata mu ma mu wani abin da mu yace cewa mun ga mun cimma nasara a wasu bangarorin
to kamar muna godiya ƙwarai da gaske Abdul Qadir Kaji kamar da Hamisu Umar Kofar Naisa dan gogormaya
naji bayanan da yayi wanda kuma yana kalubalantar shugaba Muhammadu Buhari ne akan wato canje wannan rana da ita daga 29 ga watan May zuwa wannan June 12 din.
Yayi magana mu akan sharbar ruwan demokradiya da yake ganin kamar arewa bata amfana da komai ba. Mu an banmu ne da sunan mu ƴan arewa ne ƴan arewa.
To ni abinda na fuskanta ko abinda nake gani anan shine cewa shi shugaba Muhammadu Buhari kusan ya kalli abinda ake cewa kasar ce gabaki ɗaya ba wani bangare kar.
Kamar kalaman da ake fara cewa shi nationalist ne kawai dan kasa ne shi.
Dan kasa ne shi. To su kuma suna gani a nasu hasashen cewa kamata yi a ce bai fifita wani bangare a cikin bangaren kasar nan ba.
To Allah ya kyauta. Ja'in ban san me yasa ba wannan rana ta June 12 kaga ta fuskanci kalubale da yawa dan a takalamin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ma ya cewa a cikin wannan rana nan da shekaru 10 Najeriya za ta zama kamar irin su Malaysia su Dubai muna sare hakan ta kasance ka san wannan kalamai ma nasa ya gamu da cari sosai
musamman ka san akwai Malam Kabiru Said Sufi wanda ya mai nazari akan kalaman shugaban kasa Muhammadu Buhari na wannan ranar ke
malami na ne ya koyar da ni ma sanin makamar gwamnati sanda ne kas kware da gaske yana da bincike kware da gaske
to a yau dai yayi nazari akan yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya jawabansa da kuma wasu hasashe da yake yi
Najeriya za ta iya kaiwa wani matsayi na ci gaba a cikin shekara 10 wannan gaskiya ne amma kuma ba wai a cikin sauki watakila yadda jama'a za su zata ba dukkanin ci gaba yana zuwa ne wato idan an dauko shi ta tushe shi ci gaba wanda ake cewa kamar development wato bunƙasa ce ta bangarori da dama suke haduwa suke haifar da ci gaba so da kafe ya kasance an samar da bunƙasa a bangarorin tattalin arziki da na rayuwa gaba daya bunƙasar ta taso gaba daya sannan za a ce an samu ci gaba so da kafe an saka jigo da ginshikin wannan bunƙasa din kafin a kai ga nasara daya daga cikin jigo da ginshikin da ake sakawa shine sai an cire san rai sai an cire san zuciya sai kuma an saka wato wani buri da ake son a cimma a gaba idan baka saka burin da zaka cimma a gaba ba to ba inda zaka je kana nan a inda kake sai mun tsaya mun nuna ina muke son mu je ina muke a halin yanzu ina muke son mu je idan baka setting goal ba to ba zaka iya zuwa wannan gurin ba zaka ci gaba da zama a inda kake so da kawayancin kasashen da muke hange sai mun duba mun ga wani mataki suka bi suka je mu ma za mu iya zuwa ai wasu su da a baya mataki ɗaya muke da su wasu ma mun wuce su suka zo suka wuce mu to me suka yi suka kai wannan matakin so da kada sai mun duba mun gani me muke yi ba daidai a halin yanzu ba mun daina me za mu yi daidai kuma wanda mataki muke son ko matsayi muke son mu je sai mun yi haka sannan za mu kai ga na daidai shine wato sai ya kasance mun kudurin niyyar cewa muna da son ci gaba din sannan kuma sai mun saka al'amuran da matakai da ake bi a samu ci gaba din idan ba mu saka waɗannan matakan ba ba za mu ci gaba ba sai mun saka mutane da za su wato da za su tuka motar da za ta kai mu wurin matakin ci gaba din
to kaji Kabir Sufi masani akan abin da shafi siyasa kasa
naji kalaman da i kuma kalaman nasa da i gaskiya suna da tasiri kwarai da gaske akan wannan rana ta wato June 12 kenan ta bikin ranar demokradiya kasan nan
ka san ta yan siyasa fa su ma sun baje kolin su musamman ma yan jam'iyyar PDP naga mutanen ka ne sun zo
Gambolia Jain ya shigo ya ce su wannan ranar fa ba ta musu daidai ba
bisa wani dalili
ya ce ai kamar an fifita wani bangare ne akan wani bangare
shi amma ba za ka wahala da ni bai saro ai da sai ka saka mana shi mutum kawai a huta
yau muna rana ta bakin ciki ranar jintiyo wacce aka kashe yan uwanmu a jihar Lagos da jihohin Yarabawa amma duk da yake mun samu shugabanni wanda ba su da kishin yan arewa sai suka dauki ranar suka faranta wa Yarabawa maimakon mu da muka samu shugabanni ingantattun shugabanni a samu rana a sa ranar da za a rinka tunawa da su sai aka manta aka dauko a jiyora aka ce jintiyo ranar demokradiya amma dai da ranar jintiyo wannan abun kunya ne abun bakin ciki ne ni Gambolia a zabi na ni ban ji dadin wannan abu da aka na dauka Malam Muhammadu Buhari zai dauko ranar da aka kashe Murtala Muhammad shugaba adalin shugaba shugaban da ya san mutuncin yan Najeriya shugaban da ya kawo ci gaba daban-daban a tarayyar Najeriya tun tsohon Najeriya mun abun kunya ne wannan idan kwana-kwanan nan aka kashe mana tsohon shugaban kasar mu Malam Abacha General Sani Abacha amma duk waɗannan jagoran shugabanni da suka yi yanda suka yi musamman Sani Abacha nan shi yayin yanda ya dauko Lagos tarayyar ta dawo arewacin Najeriya amma ba a nemi wata rana an sa sunan sa ba ba ne motar rana an ba ɗan Najeriya hutu sai su zauna su ji mamun mutu a bace ba sai aka dauko a jura wanda idan kurkusa Najeriya aka kace yan arewa aka ce wa an sa ranar demokradiya
to amma Gamboliya idan kana fadan wannan magana ina ci gaba da aka samu a irin wannan rana da kake kiranta ranar bakin
yo ci gaba ina ci gaba a mulkin Buhari talaka ina cikin halin haulai talaka ina cikin yanayi wanda ba zai yiwu ba inda iya musulta ga abun kunya ne yau din nan ranar demokradiya da suke cewa sai da ne tarayya da mutun sama da mutun 20 sun zo gidana taimaka musu da kuɗin magani wannan abun kunya ne ai wannan abun bakin ciki ne wannan rana Allah kar ka koma mai ta mana irin wannan rana waɗannan shugabannin suna kai
duba da yadda Muhammadu Buhari kowa ya ce je dogara da kansa wannan ba ci gaba ne ne shi ma
shi dogara i da kansa shi Buharin dogaro i da kansa ai ba magana dogaro da kai Buharin nan ne fa i dubu idan yan Najeriya ce bai da kuɗin da ya wuce naira miliyan 30 amma ranar da aka rantsar da shi abun kunya abun bakin ciki abun takaici ko ya manta da shi kuma ta kuɗin sa miliyan 30 ne ina albashinka ina alawus alawus ɗinka ina
abubuwan da ake baka in abubuwan office dinka duk ina kace kai su kana nufin baka daukan arbashi ne ko kana nufin baka da allowance allowance
duk irin taimakon da yake wani kasasu amma kazo kace
baya ina kasasu suke
baya kai na kasashe ne daga gefe
ai ba maganar na kasasu wace dai da nakasawa tunda ya nakasa ɗan daura da suna fitar shinkafa ya hana ya nakasa ɗan katsina suna fitar shinkafa ya kana kasasu
kai da kake jayi kai da kake jayin ina ruwanka da maganar zamfara
da ni ni uwa uba ne anan ma nake roƙon arziki a gwamnatin sadan Allah dan annabi malam Muhammadu Buhari indai gaske ne kana son jahar Kano ka taimaka minisocin da zaka nada muna roƙon arziki mutum biyu muke son ka ba ɗaya dai ya taimake ka kaci dubulan da alkaki a gidansa ɗaya kuma baffa buci idan ka bashi ka taimaki ɗan Kano za su amfana
Muzammil kaji kalaman Gamboliya jayin dan gwagwarmaya kuma dan jam'iyyar PDP.
Amma fa ka san su ɗan hamayya ne, dama ba sa ganin zaro sai su tsinka.
Shine ma yasa ma suka yi magana akan wannan rana su suna ganin cewa bai kamata ma a sanya wannan rana ba ko a canja wannan rana demokradiyya.
Ka san ita siyasa daɗi ne ita, wannan yazo ya ce kaza wannan mu ko muna gefe muna kawo masa waro abin da yake faruwa shine namu kawai. Jayin na ga akwai raguwar mutane da muke da su ko?
Kai dan lami baban komanda.
To shi kuma da ce aka tau?
Ka san dan jam'iyyar APC ne, ka san fa su sojojin bakas na jam'iyyar APC musamman nan jahar Kano suna ta ƙorafa ore fa cewa fa an bada wasu kudade gwamna ya bada wasu kudade amma kuma wasu mutane sun isha
kudade ya kake cewa wasu mutane wasu masu baki da kunu dan haka gwamna ya kira sai a duk wanda zai nuna hakkin mutane ai gwamna ya ce mu kira shi mai baki da kunu ko
to dan haka dai ya ce su fa suna nan haka sai sun kwato kowa da kowa fa hakkin sa
to bara mu gani me yake cewa
muna godiya Allah subhanahu wataala kuma muna tabbatar wa da mai girma gwamna a tsaya a shimfida duk mutanen da suke da gaskiya a cikin wannan tafiya ba irin wannan SASA da aka yi marasa amfani ba SA da ba su san darajar al'umma da suka zabe su ba
amma a ce SA ba su san daraja ba baya ga sun taimaka kuma gashi har ma yanzu an samu cin zabe a karo na biyu
ba maganar cin zaben ba ana maganar amana idan an baka shin ya amana nan take Allah subhanahu wataala ya rade iya mana bayani akan amana akan rukun amana amma haka kawai yanzu kaga a baya akwai gidan radio da naji sun waye gari sun sa wata bayawar Allah tana yin magana akan ciwar magana gado an cinye mata gadan ta to kaga irin wannan ya kamata a ce al'umma shugabanni su ringa fitar da haƙoƙin al'umma a baya idan baka manta ba akwai motoci guda biyu a gidan Kawu Sumaila da wani wanda yake da rike da makami na gwamnatin jaha ije a remotan nan da ne za a kai amarya motoci guda biyu motocin nan bai dawo da su ba sannan akwai maganar masallaci da makaranta da dai wannan mai rike da makami da ara bai dawo da su ba yanzu ya ilahi irin wannan mutanen ka dauke su a cikin jahar Kano ka sa su a cikin makamai ya ilahi me amfanin su kuma me amfanin gwamnatin da muka to a ciki
baban komanda wani fa zai ce kana dan jam'iyyar APC kuma kana irin waɗannan
wannan neman haƙƙin al'umma da muka fito ka'in da na'in muke yi ƙarƙashin Awul Bala Makwarari da Abbas Shehu Dan Sumol da Basalla da Mujibaji da ita Hajiya Sadiya Daudan ita Kabari da ni Dan Lami baban komanda wallahi al'azimu naira daya idan muka nemo ta al'umma wallahi ina tabbatar maka ba za mu ci ta ba amma me aka so ka ce ka hada kai da wani kwamishinan yada labarai tsoho nada wanda kwamishinan yada labaran nan ina tabbatar maka wallahi idan aka nuna wani wot din aka ce ya fadi chapter a municipal bai santa ba kuma sannan kwamishinan yada labaran nan tsoho bai fi mu aiki a cikin jam'iyyar nan ba sannan mu kuma jam'iyyar nan kamar ni Dan Lami baban komanda ni idan ana da gadan APC ina da gadan ta domin dumu muka zo da wanda shine APC din gaba ɗaya shugaba Muhammadu Buhari
amma baka gani shi ma kwamishinan yada labaran ya taimaka wa mai girma gwamna ne
da Allah taimakon me yi masa
misali duk gashi ya tattallafa gashi har ma an ci zabi
duk Allah a wuce akwati yake zabi ne ba mu gan shi ba ba mu ga yaron sa ba da ita fi umara da kudin al'umma saboda haka sannan mutane muna yaba dubuti gwamna musamman irin zaman da I da mu ba su baban komanda jiya litinin muna yaba masa har ki dau kudi naira 50,000 dubuti gwamna iba mu ice gashi a sha mai a cikin mota domin ya tabbatar da mu ɗan gwagwarmaya ne yanzu ka dubi irin su ma to bangare duk ga su nan amma bayan Allah nan suka dube su suka cinye musu haƙoƙi ya ilahi ni ya za yan yalo wannan ba zan bar wannan ba saboda babu wanda ya isa a cikin jahar Kano ita haƙƙin al'umma wallahi al'azimu idan muna numfashi mu kyale shi kuma kowa ne ne shi
to Dan Lami baban komanda kenan dan jam'iyyar APC a nan Kano
to ina ga mutum ɗaya ne ma na saura a cikin wannan shirin namu da mu karkare da shi
Salisu Dan Kudigai da kenan
to shi kuma da wace to
ya ce shi fa ya shigo ne yana taya murna musamman ga sababbin ƴan majalisa da aka rantsar na nan jahar Kano kenan musamman dan majalisar su
ina godiya Allah subhanahu wataala da Allah ya nuna mana wannan lokacin da aka rantsar da ƴan majalisun jihohi wanda Allah ya bawa dan majalisar mu na Kumbotso Mudassir Dawaciki muna godiya da gajoran mu na dariƙar konkusiya na duk duniya injiniya Dr. Rabi Musa Konkwaso bisa dubawa da hangen nesa da aka tsayar man da wannan jajirtaccen matashi a matsayin dan majalisar jaha wanda zai ceto al'umman nan daga yanayin da suke ciki na kangin rashin motion da rashin kai ayyuka na gari wanda za a zo a yi wannan yankin na karamar hukumar Kumbotso.
Ka san Hausa suna cewa wai ba a yaban dan kutudu a bari mana a gaspara
ai. To ai mu da sirdawa ciki yayi sifika a local government an ga abin da yayi. An ga yanda ya dinga gogwarmaya da mutanen da ba sa son akaci gaba a cikin karamar hukumar Kumbotso. Saboda haka wannan mu muna kyautata masa da san cewa insha Allah wannan rabul ka amfana baka da amfani abin da ya shekara 8 sai ya zo ya wanke mana shi ya gyara mana ya dora mana akan abin da wancan wannan rabul ka amfana baka da amfanin ya zo shekara 8 in Allah ya yarda muna kyautata masa da to
mu da ne wannan rabul ka amfana
kasan shi bane ba wanda ya saukar kujerar mana me yayi mana ba abin da imani haka aka zo a ƙara shekara 8 a wannan kujera ba wani motion arziki ba wani ayyuka transformer an kaje kace masa gashi ana bukata a taimaka mutanen Najeriya 200,000 kai ba kuɗi to haka zaka sabdan majalisa dole ne mu canja kuma Allah ya kawo mana canji mun karbe shi wannan canjin Allah ya da shi ne alkhairi a gare mu wannan rabul mu da su zuwa ciki kai ai da kanan iyawarka da kanan matarayya zamu tura ka
amma tunda yanzu ya fara ku bari mana ku gani ba ka ce taiye tai ba ku bari mana ku ga ya kamun ludayin nan sai
ja in ka bari mun san mutumin nan muna kyautata mai za to zai mana abin alkhairi godiya da zamu ƙara kuma da jagororin mu na karamar hukumar Kumbotso irin su Ali dan yara ya ka sai su Ali Bala godiya da zamu yi musu irin yanda suka fito ba dare ba rana su Umar Balla aka dinga yawo da Alima Daki muke kafin a cikin mazabin mu inda zamu samu mu kai gaci Allah ya taimake mu kai gaci ga wannan kujerar muna godiya ga al'ummar da suka fito suka zabe mu na karamar hukumar Kumbotso muna musu godiya kuma insha Allah member zai yi ayyuka zai kai motion wanda ya kamata iya bakin gurgudu insha Allah mu taya su da addu'a da roƙon Allah ya dafa wayannan ƴan majalisar namu mutum 13 na PDP su samu su yi ayyuka nagari da su da ragowar da suke na majalisa Allah ya tabbatar mana wannan speaker da aka zaba nagari ne mun san ba shi da niyyar san rai ga wani jam'iyya al'umma za a yi wa aiki muna godiya ga wannan Abdulaziz Garba ka san Allah ya taya ka ruku Allah ya tabbatar maka da kai ayyuka nagari yanda al'umma za su yaba su ji dadi ga irin wayanda suka dinga gogwarmaya irin su Abdullahi Maraki su Sani Bahago su wannan sasan sas muna godiya irin yanda kuka dinga gogwarmaya a karin gane da rana sai an kai ga gaci a wannan harkar
to Muzamil Kaji Salisu dan kudi gaida kenan
Allah ya kyauta ka san kowa dama da kiwon da ya karbe shi mu anan sai dai mu ce Allah ya sa siyasa ta tage ruwa mu komai ta kawo mutane labarai na abubuwan da suke faruwa
ka san Abdulkadir akwai Musa dan Zaria hadimi ga tsohon kwamishinan raya karkara kenan Musa Iliyasu Kwankwaso ya shigo ne yana yabawa sanata Rabi Musa Kwankwaso a wannan kara
to ka san masu raro za su yi mamakin cewa gashi shi yana jam'iyyar APC gashi yazo yana yaba ma tsohon sanata Rabi Musa Kwankwaso madugun dari karfin kwasiya
amma dai yaban nasa irin yabo ne da za a ce kamar na siyasa
eh wallahi subhanahu wa ta'ala godiya kuma in yi wa wato tsohon sanata barka da dawowa duba da yanayin da ba jam'iyyar ne ba amma dai dan Kano ne kuma dan mu ne kuma muna kishin juwan dan Kano wannan abin kai ba masa ne duk da a zaman da yana sanata ba cas ba aswanan da kansa ya faɗa cewa daman wato an yi zaɓin tumun dare to wannan abin kai ba ne to amma Allah ya taimake mu kuma an yi zaɓi da jajirtacce wanda ya wakilce shi nayi imani zai yi abin ninkin bari domin daman ba sa ansa bane a siyasance ba sa ban sama ne a mu'amalance da kuma iya gudanar da harkar ma dawainiya da jama'a da kanta ita kanta gwamnati kuma wannan gaba in tabbatar da al'umma cewa wannan gaba ma daga dawon shi jiya din nan to fa sabon salo ya zo dan maganar da ake ayo din nan akwai zaman da aka yi da wato masu magana a radio duba da yanayin yanda majalisa mai albarka ta yi zaben ta salin alin ta zabu speaker to mutanen nan sun ba zamo yaran su radio ko kuma waɗanda dai suke masu maganar su to amma abin kai ce ku rika ba su kuɗin mota wanda za su rika dawainiyan kuɗin mota ko mai mota a ba shi kuɗin mai wato farfaganda nan ita ce za a rika magana akan tsakanin gwamnati ko mai girma gwamna da shugaban majalisa a ce wai ba su a tare wai ƴan majalisun wani ba sa ganduje ba to duk irin waɗannan maganganun ku tara a wannan satin da ƙarshen satin nan kai tun daga yau ma za ka fara ji domin ayo akai wannan zama
kai na ka samu labari
eh ai a wannan magana disin da take faɗa mana gaskiya wacce take kishin mai girma gwamna kuma ta yadda gwamna ingantacce ne kuma ta yadda na talakawa ne ita ce take ba mu wannan labarin tunda ba ma kage ba ma sharri
sai me kuke yi
eh muna faɗan abu a siyasance wanda muka tabbatar cewa muna da ƙarshen gaskiya dama ita magana ai siyasa ga baki da irin wannan abu ne in ka zauna a siyasa baka neman labari to wato za a kai ka haƙas in kuma ka zauna kana bacci to waɗannan musamman ƴan kwankwasiya a kullun burin su shine su ta wabbin wannan gwamnati da bi ta da kulli dan haka gaba ma ƙasa a gwiwa lalle sai mun nemo duk inda labarin suke domin burin su kullun gwamnatin ta ji ƙasa mu kuma ba za mu bari ba domin muna kishin mai girma gwamna da al'umma jihar Kano domin yadda cewa wannan gwamnati ingantacciya ce za ta taimaki al'umma
to amma waɗannan duk kalamai da kake yi in ba rami wai mai kawo rami ne idan maganganun nasu da za su zo su yi ba gaskiya bane me yasa ya bazo muka kai
wato ka san gidajen radio masu albarka ita radio wani in kace mishi kaga wata yadda zai inda a radio ne wani kuma ba zai dauka ba amma dai magana ita ce gabaki ɗaya ne mutanen nan abokanmu ne ƴan siyasa san siyasan tunda abin kuma mun mun yi siyasa saboda ka in suka zo da siyasa sai mu zo da siyasa amma dai wannan sirrin su ne ka faɗa tun daga kan jagororin da duk wani
wanda ya sa kunkusiya yazo ya ce wannan abin da aka yi a yau din nan ƙarya ne ai wannan ita mun ce ban masa sharri su ma daga jin wannan magana za su yi mamaki ya za a yi si abin nan yanzu domin sun san gaskiya ne abin da muke kiran al'umma na jihar Kano duk wanda ka kunna radio kaji wani yazo ya ce speaker baya tare da gwamna ko kuma ƴan majalisu to ƙarya ne zama akai aka kitsa a yau din nan aka kirkira kuma gashi ya zama sabon labari
Muzammil kaji kalaman Musa dan Zaria Hadimi ga tsohon commissioner Rai Karkara Dr. Musa Ilyas Kwankwaso
Jain me ya saura
to ai ina ga kusan da haka shirin hangen dala zai kammala
to ai wa sai mu tafi na mujin top din ko
ni dai ina tafi
Abdulkadir ina ga masuwaro na banku da Abdulkadir da zai karkare mana shirin kar a manta da Khadija ta zo tana ta sauri za ta je cewa mai gida girki ka san tunda akai auren nan kauna take ƙara karuwa
to ai mun mata wannan uzurin a je gida ai mai gida girki
kai ma lokacin kai nan za a yi maka kakkada
to shikenan Allah ya kai mu lokacin
to na maka da masuwaro Abdulkadir
masuwaro a madadin abokan aiki gabaki ɗaya waɗanda muka gabatar da shirin tare da su da kuma shi jagoran shirin gabaki ɗaya Muzammil Ibrahim ya kasai sai kuma abokiyar aiki Khadija Rabiu Indabawa Abdulkadir Yusuf Gwaza nake cewa masu sauraro na barku lafiya